الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر تقوس قوات الربيع الآخر hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 7 ga watan January shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 105 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad littafi ne mausu'a na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhaji da tsarin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin ibadojinsa da mu'amalarsa malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a ƙasar Makka inda yaje aikin haji nesa da littafansa Allah ya saka mashi da alkhairi Ibn Qayyim al-Jawziyya yana karantar da mu ainihin masail da suke da alaka da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da azumi a darasin da ya gabata ya fara tattauna mana wasu iskaliyat wasu matsaloli da ya tumbuko dangane da azumin ainihin tasu'a da ashura zamu tashi a inda yake cewa wa ammal ishkalu thalithu wa huwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yasumu yawma ashura qabla an yanzila fardu ramadana yace ishkali na uku a cikin jiran gir wadannan matsaloli shine cewa da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin azumin ashura tun kafin a saukar mishi da farlancin azumin ramadana falamma nazala fardu ramadana tarakahu yayin da aka saukar mishi da farlancin azumin ramadana a shekara ta biyu kenan bayan hijira sai ya daina yin azumin ashura fa hadha la yumkinu takhallus minhu illa bi anna siyamahu kana fardan qabla ramadana wannan matsalar ba za a iya kuɓuta daga ita ba sai in an ce lalle azumin da yake yi na ashura kafin ramadan to yana yin shi ne a matsayin azumin farilla وحين اذن يكون المتروك وجوب وجوب صومه لاستحبابه اوجن سي زما cewa abinda aka bari shine an bar yin shi a matsayin wajibi ya kuma mustahabi domin idan kace an bar yin shi ga baki daya to kuma ya tabbata aikace bayan ramadan din an ci gaba da yi waya ta ayyanu hadha wala budda yace dole haka za a fadi a ce eh ya daina yin shi a matsayin azumin wajibi ne ya dawo yana yin shi a matsayin azumin mustahabi li'annahu alayhi salamu qala qabla wafatihi bi'amin wa qad qila la domin kuwa kafin shekara guda da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wata magana a lokacin da aka ce da shi innal yahuda yasumunahu ay yahudu suna azumin ashura sai ya ce la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'a to idan Allah ya kai ni badi zan yi azumin hadda tara ga wata ai ma'ahu ma'ana zan azumci tara tare da goma wa qala kuma yace khaliful yahuda wasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku saba wa yahudawa ku dinga azumin rana daya kafin ashura da rana daya ko rana daya bayan ashura wannan ƙari na rana daya bayan ashura ƙari ne wanda yake shazi malamai ba su yarda da ainihin ingancin sa ba malamai sun raunata shi al-Imam Bayhaqi ya fitar da riwaya da tsoro wannan ƙari da isnadi wanda yake ba za a karbi wannan ziyadar daga irinsa ba ai ma'ahu wala riba anna hadha kana fi akhir al-amri babu ko kwanto akan cewa wannan umarnin da Annabi alayhi salatu wassalam ya bayar na cewa ai azumin rana daya kafin ashura to shine al'amari na ƙarke wa amma fi awwal al-amri amma a farkon al'amari bayan dawo shi Madina fa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitabi mun karanta cewa a farkon al'amari ya kasance yana so ya dinga dacewa da su ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in a cikin abubuwan da ba shi da wata shari'a da aka umurce shi sai yana kokarin ya dinga yin abu irin nasu da nufin a samu ulfa tsakanin musulmai da su, kasancewarsu suma suna da addinin sama da suke iddiyayin sanadi. Fa ulima anna istihbabahu lam yutrak, kaga sai mu tabbatar anan inji malam cewa mustahabbancin azumin ba a daina aiki da shi ba, ma'ana abinda aka ce ya bari shine ya bari yin shi a matsayin wajibi, tunda yanzu an wajabta mishi azumi wanda yake rukuni a cikin shari'a shine Ramadan. Wa yalzamu min man qala inna sawmahu lam yakun wajiban ahadul amrayni, wanda yace azumin da yake yi din na Ashura din ba wajibi bane, to yana da lazimi ɗayan biyu, imma an yaqula bi tarki istihbabi, ko dai yace an daina lissafa shi a matsayin mustahabbi, falam yabqa mustahabban, bai ci gaba da kasancewa a matsayin mustahabbi ba. Aw yaqula, ko kuma yace hadha qalahu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi ra'ayi, cewa wannan magana da Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah ya daina yin azumin Ashura bayan an faranta Ramadana, to ya faɗa ne a matsayin ra'ayinsa. Wa khafiya alayhi istihbabu sawmihi, kuma magana akan cewa azumin mustahabbi ne ta buya wannan ilimi Abdullahi dan Mas'ud bai san shi ba. Wa hadha ba'idun, wannan ihtimalin mai nisa ne kwarai a ce bai san mustahabbancin ba, bai san karatun da ke kai ba. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama hassahum ala siyamihi, dan manzon Allah ya dinga kwadaitarwa akan azumin Ashura. Wa akhbara anna sawmahu yukaffiru as-sana al-madiya, kuma ya bada labarin cewa yin azumin Ashura yana sa a kankare wa mutum zanubin shekarar da ta shude, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito daga sahabi Abu Qatada. Wastamarra as-sahabatu ala siyamihi ila hini wafatihi, kuma sahabbai sun ci gaba da azumtar wannan rana ta Ashura har zuwa kusa da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa lam yurwa anhu harfun wahidun bin nahyi anhu wa karahatu sawmihi, ba a nemo ba a ruwaito wani abu kwaya daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hani game da azumin ko karhancin azumin Ashura ba. Fa ulima anna alladhi turika wujubuhu lastihbabuhu, dan haka sai mu tabbatar da cewa abinda aka soke shine wajabcinsa ba mustahabbacinsa ba. Fa in qila, idan wani ya sake cewa hadithu muawiyata almuttafaqu ala sihhatihi sarihun fi adami fardiyatihi, to ai hadithin muawiya da muka ji wanda Bukhari da Muslim suka fitar, shi kuma hadithin ya fito karara ya bayyana cewa dadai azumin Ashura bai taba zama farilla ba tunda aka fara shi a matsayin mustahabi aka fara shi. Fal jawab, anan sai a ce anna haditha muawiya sarihun fi nafi istimrari wujubi wa annahu al'ana ghairu wajibi, ai hadisin muawiya ya zo ne dan ya bayyana ci gaba da kasancewar shi, wato kore ci gaba da kasancewar azumin a matsayin wajibi. Wa annahu al'ana ghairu wajibi, kuma cewa yanzu ghairu wajibin ba wajibi bane. Wala yanfi wujuban muqaddaman mansukhan, baya kore wajabci na da can wanda aka soke. Fa innahu la yamtani'u an yuqala lima kana wajiban wa nusikha wujubuhu inna Allah lam yaktubuhu alaina, domin ba zai abu ne da za a iya korewa yuwar abinda da yake wajibi sai kuma aka zo aka soke wajabcin. Yanzu bayan an soke wajabcin dan wani ya ce ai kaza ba wajibi bane, to yana magana akan yanzu ne hukuncin shi a yanzu, bai shafi hukuncin shi a can baya ba. Da haka hadisin Muawiya yana magana ne a hukuncin hadisin a lokacin da ake maganar wannan matsala ta cewa ba wajibi bane. Ina fata muna ganewa jama'a. Wa jawabun thani, za a iya bada wata amsa kuma a ce anna ghayatahu an yakuna an-nafy 'aman fi az-zaman al-madi wal-hadir, a ce korewa ce ga magari a da can da kuma a lokacin da ake wannan magana. Fa yukhassu bi adillati al-wujubi fil madi, sai a kebance wannan korewa da cewa akwai dalilan da suka zo suka nuna ai wajibi ne. Idan aka dauki cewa hadisin Muawiya da yace Allah bai rubuta muku azumin Ashura ba, in yana nufin wato kora wajabci a dukkan lokuta, sai a ce eh haka ne hadisin, amine. Amma ko su hadisai da suka kebance cewa an samu lokacin da yake wajibi, sai a khassasa wannan umumin da wasu hadisai. وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن. زي بعد وتأمس وكم بقديوانا حديثي نمو عاوية أتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوري كسنتور أزم أشورا يذما فرلا أولا لوكتي يذما واجبي ya kore wannan ne da cewa koda zai zama wajibi to wajibcin ba daga alqur'ani aka dauko shi ba baya daga cikin abinda Allah yake nufi da kutiba alaikumus siyam wannan as-siyamu din ramadana ake nufi kar a saka wani azumi a ciki koda akwai wani azumi na wajibci to ba shine wanda aya take faɗa ba kuma kaga aya akwai su din akwai azumin kafara na rantsuwa na zihari azumin ainihin kafaran kisan kai duk waɗannan azumomi ne wajibai amma ayar bata magana akan su ayar tana magana akan ramadana ne exclusively ramadana ko take magana to dan haka koda cewa da yayi wato Allah bai rubuta muku azumin ashura ba yana nufin da mantukin alqur'ani ba a rubuta muku shi a matsayin wajibi ba amma ta yi wani dalili daban ya kawo shi mai da shi wajibi kamar hadisi din kenan yake yace wa yadullu ala hadha qawluhu إن الله لم يكتبه علينا فإن دي يتشوى الله بوجب تامان الشيبا شيكي قد هكا وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك وأنم بايا كورا يور أسامو واجب تنشيد وانا دليل دبا فإن الواجب الذي كتبه الله على إباده ومن أبن دي كواجبين أزمي دي الله يربو تاو باينسا هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم شيني أبن دي الله يباد لاباري يتشوى يا وجب تاشي غريسو فقوله تعالى كما فدن الله دي يتشي كتب عليكم الصيام فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا سيمن ذا الله عباد العباد انتشوا أزم عاشوراء بايا شغاتك ونن وجبتن دا الله يأنبتا ونن آية بقرة يا فدهك نشي عليه الصلاة والسلام dan kore wani rudani da ka iya shiga kwakwalwar wani har ya zaci cewa kutiba alaikumus siyamu da aka ce to hadda azumin ashura fala tanaquda baina hadha babu tubka da warwara tsakanin wannan zance da ke cikin aya wa bainal amri sabiqi da kuma tsakanin wancan umarnin da aka yi a baya bi siyamihi cewa azumci ramadana azumci ashura alladhi sara mansukhan wanda wannan umarnin na azumci ashura na wajabci ya wayi gari an soke shi bi hadha siyam al maktub an soke shi da wannan azumi na farilla na ainihin ramadana yuwaddihu hadha anna muawiyata inma sami'a hadha minhu ba'da fathi makkah daga cikin abin da ke tabbatar da wannan shine muawiya ya ji wannan karatun ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatuhu makka wato bayan an farlanta azumi da wajen shekara 6 wastiqraru fard ramadana bayan tabbatuwar farlancin azumin ramadana wa naskhi wujubi ashura bihi da tabbatuwar cewa an soke azumin ashura a matsayin shi na farilla an soke shi ta hanyar ramadana walladhina shahidu amrahu bi siyamihi wadanda suka sheda umarnin da manzon Allah ya bayar a can baya na azumtan rana ashura wan nidaa bidhalika yasa ayi shela mutane su azumin ashura wabil imsaki liman akala wanda suka sheda sanda manzo Allah yace har mutumin da yaci abinci ya ci gaba da azumi kai ya ci gaba da cin abinci shahidu zalika qabla fard ramadana inda maqdamihi almadina su sun halarci wannan waqi'ar ne sa'ad da manzo Allah alayhi salatu wassalam ya zo kasar madina zuwan shi lokacin hijira kafin a farlanta azumin ramadana wa fardu ramadana kana fi sanati thaniya min alhijra kaga farlanta azumin ramadana ya faru ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fatuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qad sama tis'a ramadanati manzon Allah ya rasu ne a lokacin da ya riga yayi azumi na ramadana a shekaru guda 9 faman shahida al'amra bi siyamihi wanda ya sheda sanda manzon Allah ya bada umarnin ayi azumin ashura shahidahu qabla nuzul fard ramadana to ya ga wannan waqi'ar ne kafin a farlanta ramadana wa man shahida al ikhbar an adami fardhi wanda kuma yace shi ya sheda sanda aka bada labari aka ce ba farilla bane shahidahu fi akhiril amri ba'da fard ramadana, wannan abu ne da ya faru a ƙarshen al'amari bayan farlanta ramadana. Wa in lam yuslak hadha almaslaku, in ba ai wannan fassara ba tanaqadat ahadithul babi wa tarabat, to hadisan da ke cikin wannan qadiya za su karo da juna, za a samu rikici a tsakanin su. Dole ai wannan fassara cewa hadisan da suka ce azumin ashura farilla ne, to waɗannan mu ɗauka lalle sun faru ne kafin faranta ramadana. Hadisan da suka ce an soke azumin ashura a daina yin shi, suna nufin a daina yin shi ne a matsayin wajibi, a ci gaba da yin shi a matsayin mustahabi, don a aikace sun ci gaba da yi din bayan ramadana. Ayoyin da suka bi kuma suna magana da sauran nasoshin da suke na farlancin ramadana, cewa shi kaɗai ne farilla, suna magana ne su kuma da ainihin mutane bayan farlanta ramadana, bayan soke wancan. Idan aka yi wannan fassara ya ce to sai hadisan su haɗu, sai su goyi bayan juna, sai su fassara juna. In ba a yi ta ba, shi ne za ka ga kamar hadisan suna da rikici, kamar yadda muka ji sanda yake kwararo su a baya. Wallahu ta'ala alam. Sai malai ya ci gaba da cewa fa in qila fa kayfa yakunu fardan wa lam yahsul tabyitun niyyati min al-layl. To ya za a ce azumin ashura ya taɓa kasancewa farilla bayan kuma ba a samu kwana da niyya game da shi ba, don ga wasu sun wayi gari har sun ci abincin karin kumallo aka ce kuma su ci gaba da yin azumi, wanda haka ai baya yiwuwa game da ramadana. Wajibi ne ka kwana da niyya. Wa kad kala, bayan manzon Allah yana cewa la siyama liman lam yubayyit siyama min al-layl, wanda duk bai kwana da niyya azumi ba to babu azumi tare da shi. Wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ad-Darimi da sauran malamai, isnadin sa ingantacce ne, malamai sun inganta shi, sai dai akwai rigingimun da zamu ji zai kwararo mana su game da shin me yafi inganci, hadisi ne marfu'i koko maganganu ne na sahabbai Aisha da Hafsa, waɗanda su ne suka rawaito wannan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai malam yace fal jawabu anna hadha al haditha mukhtalafun fi, amsar da za a ba wanda ya kawo wannan magana sai a ce masa to wannan hadisi akwai rikici da sabani a kan shi, hal huwa min kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallama aw min qawli hafsata wa aishata, shin wannan maganan manzon Allah ce koko aw min qawli hafsata wa aisha, koko zancan hafsatu ne da aisha uwayen mu'minai radiyallahu anhuma. Fa amma hadithu hafsa fa awqafahu alaiha ma'marun wa az-zuhri wa sufyan ibn uyayna wa yunus ibn yazid al-ili an az-zuhri wa rafa'ahu ba'dhum, yace hadisin riwaya Hafsa an samu malamai thiqat waɗanda suka ruwaito shi, duka sun ruwaito shi a matsayin mawqufi ne, daga cikin su akwai Ma'mar ibn Rashid kenan, da kuma Zuhri da Sufyan ibn Uyayna da Yunus ibn Yazid al-Ili, dukkan su daga Zuhri din. Wa rafa'ahu ba'dhum, wasu kuma suka dauka kashi suka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa aktharu ahli al-hadisi yaquluna al-mawqufu asah, mafi yawan malaman hadisi suna cewa mawqufin shi yafi inganci, wato fatawar Hafsa ce ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Qala at-Tirmidhi, al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi yace wa qad rawahu Nafi'un an Ibn Umar qawluhu, Nafi'u ya ruwaito wannan magana daga sahabi Abdullahi dan Umar a matsayin magana Abdullahi dan Umar ne, wa huwa asah, shine yafi inganci wannan mawqufi. Wa minhum man yusahihu raf'ahu li thiqati rafi'ihi wa adalatihi, akwai wanda suke kuma inganta ɗaukaka shi saboda waɗanda suka kawo shi ingantacce su ma amintattu ne, mutanen kirki ne, sai a ce to ziyartus thika maqbula ce tunda ba ta yi wani mukhalafa ba. Wannan maganar Tirmidhi ce. Wa hadisu Aisha aidan ruwayan marfu'an wa mawqufan, malam yace ɗayan riwayar ta Aisha ita ma ta zo marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma mawqufiya magana ita Aisha. Wa ikhtulifa fi tashihi raf'ihi, an yi sabani game da inganta cewa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Fa in lam yathbut raf'uhu fala kalam, yace idan ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah alaihi salatu wassalam bai tabbata ba to ba wani zance da za a faɗa anan. Wa in sabata raf'uhu, idan ko ya tabbata cewa daga manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallama, fa ma'lumun anna hadha innama qalahu ba'da fard ramadana, to abinda aka sani shine wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta ne bayan farlanta ramadana, kamar yadda farlanta ramadana ya soke azumin ashura a matsayin wajibi, to haka kuma wannan magana ta soke yiwuwar wayar gari da azumi, amin da cin abinci, sannan mutum ya fara azumi bayan gari ya waye game yin azumin farilla. Wa zalika mutaakhirun anil amri bi siyami yawm ashura, kaga wannan umarnin na cewa wajibi ka kwana da niyya ya zo ne a jinkirce bayan umarni da yin azumin ashura. Wa zalika tajdidu hukmi wajibin wa huwa tabitu, wannan ya zo ne dan sabunta wani sabon hukunci na wajibi shine kwana da niyya. Walaysa nasikhan li hukmin thabitin bi khitabin, ba wai yana soke wani hukunci ne da ya gabace shi ba wancan na ashura. Fa ijza'u siyami yawmi ashura bi niyyatin minan nahari, kasancewar azumin ashura an karbe shi yayi idan kai niyya da rana tsaka, kana qabla fardi ramadana, tabbas wannan ya faru ne kafin faranta ramadana. Wa qabla fardi tabyit min al-layl, ya faru ne kuma kafin a farlanta kwana da niyyar azumi. Thumma nusikha wujubu sawmihi bi ramadana, sannan daga baya aka soke wajabcin azumin ashura aka kawo ramadana a madadin shi. Wa tajaddada wujubu tabyit, aka kuma sabunta cewa daga yanzu kuma wajibi ne a kwana da niyya. Fa hadhihi tariqatun, yace kaji wata hanya daya ta hada waɗannan hadisan. Wa tariqatun thaniya, hanya ta biyu, hiya tariqatu ashabi abi hanifa, shine mazhabin malaman ainihin tafarkin abu hanifa hanafiya. Anna wujuba siyami yawm ashura tadammana amrayni, suka ce wajabcin azumin ashura yana dauke da abubuwa guda biyu. Wujuba sawmi dhalika liyawmi, wajabcin yin azumin, wa ijza'i sawmihi bi niyyati minan nahari, da kuma cewa shi azumin ashura ya wajaba ya halasta a yi shi koda da rana ka dauki niyya, ma'ana koda gari ya waye baka san yau ne ashura ba, ko ka rafkana ko wani dalili yasa ka ci abinci, to ana so lalle lalle ka mai da shi azumi ka ci gaba da shi. Thumma nusikha ta'ayunul wajibi bi wajibin akhar, sannan suka ce daga baya aka share shi da matsayin shi na wajibi aka kawo wani wajibi a madadin sa shine ramadana. Fa baqiya hukmul ijza'i bi niyyatin minan nahari ghairu mansukh, hukuncin a ce ka dauki azumi da rana ka karisa kuma yayi, hanafiya suka ce har yanzu wannan hukuncin yana nan idan ka samu kanka a cikin kunci baka da labarin ganin wata sai da rana. Haji hanya ta biyu. Wa tariqatun salisa, ga kuma hanya ta uku da za a hada hadisan. Wa hiya annal wajiba tabi'un lil ilmi, ai shi aiki na wajabci yana bin sai in ka san lokacin shi yayi ka san san da zaka yi shi. Wa wujubi ashura innama ulima minan nahari, wajabcin yin azumin ashuran da rana tsaka manzon Allah ya yi ilani cewa jama'a daga yanzu ashura ya zama wajibi, wanda ma baya yi yayi da wasu sun tashi da niyyayi a matsayin mustahabi, da rana tsaka aka sanar shi su cewa yanzu wajibi ne, to daga nan hukuncin ya canza. Kuma shi manzo Allah daga nan ya bada dama cewa kowa ya mai da ranar shi ta zama ta azumi. Wa hina idin falam yakun at-tabyit mumkina, kaga ba zai yiwu ka kwana da niyya ba dan kafin dare baka da masaniya akan wajabcin shi. Fa niyyatu wajabat waqta tajaddudil wujubi, wannan niyyar ta wajaba a lokacin da aka sabunta wajabcin ne. Wala ilmu bihi, lokacin da kuma ka samu labari da rana tsaka dinnan, kamar yadda a yanzu idan sanda ka samu labarin ramadana ya zama da rana tsaka ne, to daga lokacin ya hau kanka, ko daga lokacin da zai yi gare ka sanda ka shiga musulunci, misali wanda ya musulunta cikin ramadana, daga lokacin da ya musulunta azumin ya hau kanshi. Wa illa in ba a faɗi wannan ba, to za a ce kenan kana taklifan bima la yutaqu wa huwa mumtana, an ɗaura wa mutane shari'ar da ba za su iya ba, kuma a cikin addinin Allah wannan ba zai yiwu ba. At-taklif yana zuwa ne fi hududit taqa, yana zuwa ne a cikin ainihin wato ƙwariyar abin da zai yiwu a hankalce a aikace. Duk abin da aka fallanta wa mutane abu ne wanda zai yiwu jikinsu da tunaninsu da hankalinsu da ainihin mindset ɗinsu ya iya ɗaukan wannan abu. Amma ba zai a farlanta maka azumi yanzu da ranar nan a ce kuma wajibi ne ya zama kai ne shi tun jiya ba, ba zai yiwu ba, domin wancan ya riga ya yi fauti ya wuce ba yadda ra'ayi. Qalu, masu wannan ra'ayin suka ce, wa ala hadha idza qamat al-bayyina bir ru'ya fi asna'in nahari, karkashin haka idan aka samu shaida akan cewa an ga wata da rana tsaka ajza'a sawmuhu bi niyyatin muqarina lil ilmi wal wujubi, azumin da mutun yayi a wannan rana yayi daidai idan ya zama yayi niyya tare da daga zarar sa'ad da ya samu labarin wajibcin daidai lokacin sai ya gwama samun labarin da niyyarsa, to azumin shi yayi. Wa asluhu sawmu yawmi ashura, asalin wannan karatun shine abin da ya faru da Ashura, ma'ana muna zaune ne a gari kawai ko a ƙauye kamar a irin zamanin nan da yanzu haka na da matukar wahala yayi a lokacin da babu hanyoyin sadarwa na yanzu katta kwana din nan, sai zama an ga wata a wani waje amma wani wuri ba su samu labari ba, watakila wani ƙauye ne ma bai fi kilomita 15 ba, a zamanin nan da ba za ka iya samun labari ba, ba dole bane ka samu, sai zama da rana ne kuka samu labarin an ga wata. To daga sanda kuka samu labari shikenan sai kowa ya janye jikin shi daga abinci yayi niyyar azumi ya ci gaba da yin azumi har zuwa faduwar rana, ya kai wannan azumin daya kenan yayi shi ma kamar da kowa ya daya, saboda iya abin da ya samu labari kenan aqaqatu manatu taklif, dakar iya wadda zai yi ita ce farfajiyar taklifi. Yace wa hadhihi tariqatu shaykhina, wannan tafarkin na uku din nan wajen hada hadisan nan shine tafarkin da malaminmu inji ibn al-qayyim wa kenan ibn taymiya ko shine tafarkin da yabi ibn taymiya ya tattauna wannan mas'ala a cikin majmu'ul fatawa a cikin babuka ko kuma masail da suke da alaka da azumi, ya tattauna ta dalla dalla wahiya cewa kama taraha wannan hanya kamar da kake gani as-sahhu turuq, ita ce hanya mafi inganci wajen hada hadisan, wa aqrabuha ila muwafaqati usuli shar'i, kuma tafi sauran tafarkin duka tafi su kusa da dacewa da tsarin shari'a, wa qawaidihi da kuma dokokin shari'a na at-taysir da na ka'idan at-taqatu manatu taklif, da ka'idan cewa dama shi azumi ana son sauki a cikin sa da makamantansu, wa alaiha tadullu al-ahadith, kuma waɗannan hadisan in ka hada su gaba daya abinda suke nunawa kenan, wa yajtami'u shamluha allazi yuzannu tafarruquhu, idan ka dauki wannan tafarkin shine zaka hada hadisan wanda ana ganin da kamar suna da sabani da juna, wa yutakhallasu min da'awat naskhi bighairi darura, sai kuma ya zama an janye jiki an tsira daga kokarin cewa wani ya soke wani a cikin hadisan alhalin babu larura sai an yi haka, wa ghairu hadhihi tariqati, in dai ba wannan tafarkin na uku ka dauka ba labudda fihi min mukhalafati qa'idatin min qawaidi shar'i, idan kai amfani da ita sai ka saba wata ka'ida daga cikin ka'idojin shari'a, au mukhalafati ba'd al-asari, ko kuma ka saba wasu hadisai, wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur ahla quba'in bi'adati as-salati allati sallawha ba'daha amin sallaw ba'daha ila al-qiblati al-mansukha id lam yablughuhum wujubu at-tahawul fakadhalika man lam yablughu wujubu fardhi as-sawmi, yace tunda kaga annabi alayhi salatu wassalam bai umarci mutanen masallacin quba da su sake maimaita sallar da suka sallaci wani yanki nata zuwa ga alqiblar da an riga ya an soke ta ba, tunda labari bai iske su ba sai daidai lokacin da suka juya din, to haka nan kuma dangane da azumi ba za a wajabta ma wanda bai ji labari ya biya bashin iya waɗannan awanni da bai ji labari game da su ba, wato yana ishara yana kiyasi ne da kissar ainihin wato ayoyin cikin Bakara da Allah ya canza wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato alqibla, ayoyin sun sauka da dare cewa fawalli shataraka shataral wajhaka shataral masjidil haram wa aina ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, to lokacin da haka ya faru shi annabi da sahabban da suke masallacin sa sun juya sun kalli ainihin Ka'aba suna sallah, sai kuma wasu musulmi a can Quba su kuma suna ci gaba da kallon Baitul Maqdis, sai da wani daga cikin sahabban da suka yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da su suna sallah, sai ya ce musu ku ba ku ji labarin an canza alqibla bane, yanzu ai Ka'aba ake kallo, sai gaba ɗayan su suka juya an ce suna cikin ruku'u ne ma suka juya suka kalli Ka'aba kuma suka karasa sallah, kaga sun yi rabin sallah zuwa ga wata alqibla mansukhiya, amma ba a rawaito an ce sai sun sake wannan sallah ba, to haka ma wanda ya ci abinci da safe har zuwa sha ɗaya na rana sannan sai ya samu labarin ai an ga wata yau ɗaya ga watan Ramadana ne, sai ya ainihin wato juya da cin abincin shi zuwa azumi daga wannan lokacin, to abin da ya wajaba akan shi shine yayi daga nan zuwa faduwar rana, babu wani abu akan shi insha Allah. na'am. Idan mutum ya je wani gari zai yi sallah bai san al-qibla ba, abu na farko da zai fara yi shine zai fara wato yin ijtihadi, yayi kokarin ganowa. Idan ijtihadin shi ya tabbata akan nan ne kawai al-qibla wuri kaza, sai yayi sallah. Daga baya sai ta bayyana ba nan bane sallah ta yi, ba sai ya rama ba. Idan ya zo yin next sallah ma bai san al-qibla ba, malamai suka ce ba zai yi sallah zuwa ga waccan al-qiblar da ya ijtihadi ba, sai ya sake sabon ijtihadi, sai ya sake sabon tunani, ya leka ya kalla ya duba. Idan ya sake natsuwa inda ya kalla dazun nan ne al-qibla, sai ya sake yi. In bai natsu ba, kaga shi da kanshi yanzu ya canza al-qibla, ba zai ce to waccan ta dazun bari in sake yin ta zuwa nan ba, ba zai ce haka ba. A yanzu kuma akwai saukin waɗannan abubuwa, akwai na'urori masu taimakawa, compass da makamantansu, wanda su taimaka wajen gane al-qibla. Duk da haka idan ya tsaya da fault, sai bayyana maka inda ba daidai ba, ko kuma ya bayyana maka inda shi yake ganin daidai, kai kuma a ijtihadin ka kana ganin ba daidai bane, zaka yi aiki da ijtihadin ka ne. Duk wannan magana akwai sa cikin fiqhin musulunci, wallahu ta'ala ala. Mali ya ci gaba da cewa, na'am, aw lam yatamakkan min al-ilmi bi sababi wujubihi, ko kuma wanda ba shi da bai samu halin jin labarin cewa ainihin wato Ramadana ya wajaba ba a lokacin, lam yu'mar bil qada, ba za a umarce shi da ramawa ba, wala yuqalu, ba za a ce innahu taraka tabyital wajiba, ba za a ce ya bar wato wajabcin kwana da niyya ba, idh wujubu tabyit tabi'un lil ilmi, dan wajabcin kwana da niyya din sai in kana da ilimin gobara na azumi ce, bi wujubil mubayyit, wa hadha fi ghayati zuhuri, kaga wannan magana ce a fili karara, wala raiba anna hadhihi tariqata asahhu min tariqati man yaqulu, malam ibnu al-qayyim yake cewa babu kokonto akan cewa wannan hanya tafi inganci fiye da hanyar waɗanda suke cewa kana ashura fardan, da can ashura farilla ce, wa kana yujzi'u siyamuhu bi niyyati min an-nahari, kuma da in an dauki niyyar sa da rana tsaka, to daidai ne, babu matsala. Thumma nusikal hukmu bi wujubihi, suka ce daga tan kuma baya sai aka zo aka soke hukuncin wajabcin sa, fa nusikhat muta'alliqatuhu, aka soke duk wani abu da ke da alaka da shi, wa min muta'alliqatihi ijza'u siyamihi bi niyyati min an-nahari, daga cikin abubuwan da suke da alaka da ashura shine wadatarwar da daukan niyyar shi da rana take yi, li'anna muta'alliqatihi tabi'atun lahu, suka ce saboda abubuwan da ke da alaka da shi to suna biye da shi ne, wa idza zala al-matbu'u, idan wanda ake bi ya zama ya zame babu shi, zalat tawabi'uhu wa ta'alluqatuhu, duk abin da suke goyon bayan shi suke makalar shi su ma sun zame, fa inna ijza'a as-sawmi al-wajibi bi niyyati min an-nahari lam yakun min muqtadayati khususi hadha al-yawm, domin wato kasancewar daukan niyya da rana ya wadatar, bai zama daga cikin ainihin abubuwan da suke khususiya ne na wannan ranar ba, in ji malam, bal min muqta'alliqati as-sawmi al-wajibi, abubuwa ne da suke da alaka da duk azumin wajibi. Abin da yake cewa mutanen da suka ce su ba su yadda a ɗauki niyyar azumin Ramadana da rana tsaka ba, ko da lokacin da ka ji labarin shi kenan, suka ce saboda wannan abu ne da ke da alaka da azumin Ashura. Azumin Ashura na matsayin wajibi, daga cikin abin da suke da alaka da shi shine in baka samu halin ɗauka da dare ba, sai da gari ya ji labari za ka iya ɗauka. To tunda aka kawar da shi daga wajibci, duk abin da ke da alaka da shi shima ya kauce automatically. Kamar yadda misali in aka nada wani minista zai zo da PA dinsa da direbansa da wane da wane, kaga wannan sune muta'alliqatihi, ko ran da ya soka a minista su ma su san su soka, next minista ba zai aiki da su ba. To haka duk waɗannan abubuwan da ke da alaka da azumin Ashura da aka kawar da shi a matsayin wajibi, su ma an kawar da su, sai suka ce to kenan yanzu azumin wajibi dole ne a kwana da niyyarsa, in ba a kwana da niyyarsa ba bai ba. Malam ya ce ba haka bane, yadda abun yake shine wannan wajabcin a ɗauki azumin da zaran an ji labari, kamar wajabcin kwana da niyya in ana da ilimin shi kafin gari ya waye, dukansu abubuwan da suke da alaka da azumin wajibi kowane iri. Wato azumin wajibi ka kwana da niyyarsa, idan baka samu hali ba, daga sanda ka ji wajibi ne ka ɗauke shi, a sanda ka ji ta'akidi ne akan wajabcinsa. Wajabcin shi ya fi ƙarfin a ce ka ji labarin shi a makare, amma kuma ka bari sai gobe, yafi karfin haka. Wasawmul wajibu lam yazal, azumin wajibi ba a gushe ba, akwai shi, wa inna ma zala ta'yinu, sai dai an canza wajabcin daga ashura aka kuma ramadana fanukila min mahallin ila mahallin sai aka dauke wannan kaida ta ainihin wato wajabcin ci gaba da yin shi da ran ka samu labari aka cire ta daga wancan mahallin inda aka gusar da wajabci zuwa sabon mahalli inda aka aje wajabci wal ijza'u bi niyyati min an-nahari wa adamihi min tawabi asli sawmi la ta'ayini wannan wadatarwa da za a ce daukan niyya da rana ko rashin daukan niyya da rana tana bin sawun azumin wajibi ne ba tana bin sawun wani azumi na musamman bane wa asahhu min tariqati man yaqulu kuma waccan hanya ta ibnu taymiya bayan tafi wannan hanya inganci kuma tafi hanyar masu cewa inna sawma yawma ashura lam yakun wajiban qattu wanda suke cewa da dai ba a taba farlanta azumin ashura ba li'annahu qad sabata al-amru bi saboda ya tabbata aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi shi wa ta'kidul amri bin nida'il am sannan ya karfafa umarnin da cewa a je gari a yi tashela anguwa anguwa lungu lungu a ce kowa yi wa ziyadatu ta'kidihi bil amri liman kana akala bil insaq da kuma karin karfin umarni da cewa wanda ma ya ci abinci yayi imsaki ya daina cin abinci wa kullu hadha zahirun duk wannan abu ne da yake a bayyane qawiyyun fil wujubi kuma hujjoji ne masu karfi wajen nuna wajabci wa yaqulu ibn mas'ud sahabi abdullahi ibn mas'ud yana cewa innahu lamma furida ramadanu turika ashura yayin da aka faranta ramadan sai aka daina yin azumin ashura a matsayin farilla wa ma'lumun anna istihbabahu lam yutrak kuma mun sani cewa yin shi a matsayin mustahabi shi kan ba a daina ba bil adillati lati taqaddamat wa ghayriha saboda dalilan da suka gabata da kuma wasu daban fa ya ta'ayyanu an yakuna almatruku wujubuhu dan haka abinda zai zama dole shine a ce lalle abinda yake almatruku abinda aka bari shine wujubahu wajabcin sa fa hadhihi khamsu turqin lin nasi kaji hanyoyi biyar ga malamai kala daban-daban wajen fassarar wannan rikicin da ya dauko a kasan wani rikici wannan rikicin da ya dauko akan cewa to ina hukuncin cewa sai an kwana da niyya gashi ba a kwana da niyya ba rashin kwana da niyya na nufin kenan da dai azumin ashura ba wajibi bane to a karshen wannan ne ya kawo mana fassarori guda biyar daga inda yace fa hadhihi tariqatun yace tariqatun thaniya wa thalisa da kuma wanda yace wala rai ba kaga ta hudu ne kenan sai kuma wasahu min tariqati man yaqul sune biyar din yace fa hadhihi khamsu turuqin linnas wannan tafarki guda biyar kenan ga malamai fi zalika game da fassara wannan wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa ammal ishkalur rabi' sai kuma rikici na hudu wa huwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a idan Allah ya kaini badi zan yi azumin tara wa annahu tufiya qabla al-amil muqbil kuma ya rasu kafin shekarar ta zagayo wa qaul ibn abbas da fadin abdullahi dan abbas inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tasi'a manzon Allah ya kasance yana yin azumin tara ga wata kaga shi ya ce zan yi tara ga wata ibn abbas kuma ya ce tara ga watan ake fa ibn abbas rawa hadha wa hadha shi ya ruwaito wancan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine yace manzon Allah na yin azumin tara wa sahha anhu hadha wa hadha kuma duka sun inganta wala tanafi bainahuma mala yace babu kokonto babu ainihin karo tsakankanin su id min al-mumkin an yasuma tasi'a dan abu ne mai yuwa ya zama ayya mai azumin tara wa yukhbira annahu in baqiya ila al-amil qabil samahu sannan ya sake bada labarin cewa idan bada tayi zai yi azumin again aw yakuna ibn abbas akhbara an fi'lihi ko kuma ya zama ibn abbas yana bada labarin aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mustanidan ila ma azama alaihi da dogaro da cewa annabi yayi nufi ya nufaci haka wa wa'ada bihi yayi alƙawarin haka wannan nufin da alƙawarin sai ya dauke shi a matsayin manzon Allah ya aikata ne kai tsaye wa yasihul ikhbaru an zalika muqayyidan yana iya bada labarin irin wannan a ainihin a ƙayyadance ai kadhalika kana yaf'alu law baqiya yace haka annabi zai ci gaba da yi inda ya rayu zuwa lokacin wa mutlaqan hukume bashi saki haka idza ulima alhalu idan an san cewa a aikata bai yi ba wa ala kulli wahidin min al-ihtimali fala tanafiya bainal khabarain duk wanda ka dauka to babu ainihin abin nan tanafi babu kore juna a tsakankanin waɗannan labaran guda biyu ina so mukallicin baya da yace wa innahu tufiya qabla al-amil muqbil ya rasu kafin shekarar ta zagayo a yakinin abin da ya faru ya rasu bayan shekarar ta zagayo amma watan bai zagayo ba to me yasa ya ambaci wannan saboda agun malaman da abin da suke nufi da shekara shine watanni 12 su zagayo ba wai sai in an shiga Muharram ba ko mun gane ma'ana daga yanzu Rabi'ul Akhir zuwa wani Rabi'ul Akhir na shekara mai zuwa to shekara ne idan bai kai ba koda an shiga Muharram na shekara mai zuwa ba su ce mishi shekara saboda watannin suna zaman kansu ne watannin kalandar musulunci ba irin watannin kalandar boko bane mu san wannan dangane da cewa jeren gesu dole January shine wata na farko a sanya Muharram wata na farko wannan wani abu ne kawai da aka sanya dan a gane kawai lissafi amma babu inda ya tabbata cewa dolan dole shine watan farko mun karanta wannan ba ma'ana kowane wata zaman kanshi yake a inda yake amma ba wai wannan kamar da za a ce January watan farko February wata na biyu to dole ya zama Muharram wata na daya abin nan wata na biyu ba kamar yadda ka san misali dai mako na iya zama mako daga kowane rana idan aka yi bakwai ma'ana daga yau zuwa rana ita yau mako ne ba dole sai daga juma'a zuwa juma'a ba haka duk san da kace wani alkawari ka bada wata guda za a lissafa kwana 30 ne daga wannan ranar zuwa next kwana 30 ko to da haka kajiya yayi ta'abiri da irin wannan haka yake shahararre a gun malaman da shi sa na daga cikin kauyanci ma wani ya ce wai zai yi bikin sabuwar shekarar musulunci babu wani abu mai suna haka a literature na musulunci babu shi babu wani lokaci da ake itibari a matsayin wai wannan ra'asu sana ne yanda yake yin me yake ce mishi na boko akwai wani suna da yake fara mishi yeletud ne ko me akwai wani turanci da yake fara na manta turancin yeletite ra'asu sana ko ra'asu sana farkon shekara babu wannan farkon shekara musulunci wani abu da za a ce wai wannan shine farkon shekara san babu shi koyo shi a cikin shekara ake Sayyidina Umar shine da yazo tsara wannan kalanda ta Hijira sai ce to mu sanya dan sai da suka tattaunawa washin Ramadan za a sa farko ko ku Rabiul Awwal ko Zulhijja ko wane ne sai aka dai ittifaki akan a saka Muharram ya zama shine farkon lissafi so shi saka je ya ce bai kai shekara ba in ko ka duba keke da keke da mu muke fahimta abin ai ya kai shekara domin abin da ya faru wannan ya faru ne a ainihin wato watan Muharram ko watan Muharram na shekara ta ainihin goma din kaga yana cikin shekara amma yana cikin shekara ko bayan watanni biyu zuwa da kadan shine watan Rabi'ul Awwal ya rasu to me ya tabbata manzo Allah ya rasu ne a watan Rabi'ul Awwal to kaga a cikin shekara ake to su a gunsu shekara kawai shine watanni 12 ko idan sun yi ba wai dole sai daga Muharram zuwa abin nan ba zuwa Zulhijja ba wallahu ta'ala alam a take dai mu gane jama'a bai cikin al'adar musulunci kwata kwata yin observing ko mai nene da sunan hutu ko buga knock out ko aikawa da sakonni na taya murna ko fatan Allah ya kai mu shekara lafiya wannan duka baya cikin al'adar musulmai gaba daya ba ma ga watan kafircin ba har ga watan musulunci dan da gaskiya bane baka dariya shine wa mutane suna adawa da cewa ba za su yi ba saboda watan January ne su ba sa yi sai Muharram za ga mutane sun ta yada irin wannan magana wai su ba sa murnar wata sabon shekara sai in Muharram ne to shi ma duk ɗaya ne da wancan nan mun gane kawai mutum ne ce shi baya shan giya burkutu sai star shi bai shan ta kauye kenan ko kuma yace bai shan star saboda ta turawa ce yana shan amma burkutu ta bakakin fata yan uwan shi wallahu ta'ala alam wa amma al-ishkal al-khamis faqad taqaddama jawabuhu bima fihi kifaya yace matsala ta biyar ko da aka kawo an bada amsa akan ta a baya cewa an farlanta shi ne cewa farlanta shi farkon musulunci ne amma yasa ba ai umarni da ramawa ba shine ishkal al-khamis da ya kawo idan ka duba a baya wa amma al-ishkal al-salis wa huwa qawl ibn abbas udud wasbah yawm at-tasi'i sa'iman da aka tambaye shi yaya zai azumin ashura yace idan Muharram ya shiga ka kirga kwana 9 a ranar na 9 sai ka wayi gari da azumi faman ta'ammala majmu'a riwayat ibn Abbas, wanda ya tsaya ya kalli tattaruwar riwayoyin ibn Abbas, tabayyana lahu zawalul iskali, zai ga wannan iskalin ya gushe, wa sa'atu ilmi ibn Abbas, zai ga kuma fadin ilimin sahabi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abihi. Fa innahu lam yaj'al ashura'a huwa liyawm at-tasi', ba wai cewa yake yi ashura ranar tara ga wata bane, ba abin da yake nufi kenan. Bal qala lis-sa'ili, ya ce wa mai tambayar ne, sumil yawm at-tasi'a, kai azumin rana ta tara, waktafi waktafa bi ma'rifati as-sa'ili anna yawm ashura huwa al-yawm al-ashir alladhi ya'udduhu an-nasu kulluhum yawm ashura, ya taƙaitu akan cewa mai tambayar ai ya san cewa rana ashura ita ce ranar goma ga wata. Fa arshada as-sa'ila ila siyamit tasi'i ma'ahu, yayi ma mai tambayar nuni ne da ishara akan cewa kai ya takaita a yin azumin goma ga wata kadai, a'a yayi azumin tara sannan goma. Ma'ana Ibn Abbas ya dauka wannan mutumin da ya tambaya ya san ana yin azumin goma ga wata, kamar yadda kowa ya sani, dan abu ne ma'aluma min ad-din bid-darura a dukkan mujtama'atul islamiyya, kowa a musulunci ya san wannan ana azumin goma ga wata. Da haka da ya tambaya, sai Ibn Abbas ya gina amsar akan wani din nan da yake tambaya, to ai ya san ana yin goma ga wata, amma tayube san ana yi hada tara ba. Sai ya ce mishi, to idan aka ce tara ga wata kai azumi, ma'ana kai azumin tara ga wata kuma kai wancan da ka san ana yi na goma. Wa akhbara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu kadhalika, kuma ya bada labarin cewa manzon Allah yana yin azumin shi ne haka. Fa imma an yakuna fi'lu dhalika huwa al-aula, kamar ka ce yana nuna cewa yin azumin tara da goma shi ne ya fi dacewa, ba wai yana nuna a aikace annabi ya taɓa yin haka ba, a annabi ya nuna a cikin maganarsa wannan shi ne abin da ya fi dacewa. Wa imma an yakuna hamlu fi'lihi ala al-amri bihi, ko kuma ya nuna cewa yana gwada cewa aikin da manzon Allah ya yi to umarni ne akan yi, wa azmihi alaihi fil mustaqbal, da kuma nufin da yayi ya dau azama cewa zai yi badi sai bai samu halin yi ba. Wa yadullu ala zalika annahu huwa alladhi rawa, abinda ke gwada maka haka cewa abinda Ibn Abbas ke nufi kenan, saboda har ila yau shi ruwaito hadisi cewa sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, ku azumin rana daya kafin ashura da rana daya bayan ashura. Mun fadi a baya cewa wannan bayan ashura din kari ne wanda yake bai tabbata ba, shazi ne. Wa huwa alladhi rawa, kuma Ibn Abbas shi ya ƙara ruwaito amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi siyami yawmi ashura a yawmil ashir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu da yin azumin ashura shine ranar goma ga wata. Wa kullu hadhihi al-athari anhu, waɗannan hadisan gaba ɗaya daga gare shi ne, yusaddiqu ba'daha ba'dan, suna gasgata junan su ne, wa yu'ayyidu ba'daha ba'dan, suna taimakon junan su ne. Fa maratibu sawmihi thalathatun, malam yace darajojin yin azumin ashura iri uku ne, akmaluha mafi cika, an yasuma an yusama qablahu yawmun wa ba'dahu yawmun, kai azumin tara da goma da sha daya, sai dai muna ƙara maimaita cewa wannan sha daya bai tabbata ba. Wayali zalika, mataki na biyu mai falala ta biyu, an yusama tasi'a wal ashira, kai azumin tara da goma shi da kai sai yake cewa wa alaihi aktharul ahadith, wannan nabiyin nan wanda a bisa jeren giyar da yi shine kenan mai falala ta biyu, ko yace hadisai mafi yawa akan haka suke, kaga shine mai falala ta daya kenan, wancan bai tabbata ba. Wayali zalika, abinda ke biye da wannan, ifradul ashiri wahdahu bisawmi, yin azumin goma ga wata kadai kenan, sai a ce azumin da yafi dacewa idan mutum zai yi yayi tara da goma banda sha daya, idan ko har daya kawai zai yi sai yayi na tara ga wata, amin na goma ga wata, saboda shi ya hada a aikace annabi ya yi shi kuma ya yi umarni da a yi shi, na tara din nan fa umarni ne kadai bai samu halin yi ba. Da haka in har mutum zai guda daya kawai to sai ya takaita akan na goma ga wata din. Wa amma ifradu tasi'i faman naqasa fahm al-athari famin naqas ifam al-athari wa adam tatabbu' alfadhiha wa turqiha, idan mutum yace ai azumin tara ga wata kadai to yana daga cikin tawaya a wajen fahimtar hadisai, wa adam tatabbu' alfadhiha wa turqiha, da kuma baya bin lafuzza da isnadojin hadisai ya tabbatar da su, wa huwa ba'idun min al-lughati wa shar'i, kuma yayi nisa a harshe da shari'a, dan a harshen ashura ake cewa, kai kuma ka ce yayi tasu akin sannan shari'a ta zo da nasoshi ga su karara akan 10 ga wata wallahu almuwaffiqu lis-sawab Allah shi yake sa a dace da daidai wa qad salaka ba'du ahli al-ilmi maslakan akhar fa qala an samu wani malami ya shiga wani tafarki wajen hada hadisan nan sai yace qad zahara anna al-qasda mukhalafatu ahli al-kitab fi hadhihi al-ibadati ma al-ityan biha ya bayyana cewa manufar yin wannan ibada lalle lalle a saba wa ahli kitabi sannan a zo da ibada da suke din wa zalika yahsulu bi ahadi amrayni wannan zai yiwu da daya daga cikin guda biyu imma bi naqli al-ashir ila at-tasi'i ko dai ka cire azumin daga 10 ga wata kamar da shi 9 ga wata kai azumin amma ka saba wa ran da suke yi wannan yace au bi siyamihima ma'an ko kuma kai 9 da 10 shi ma ka saba musu wa qawluhu da fadin shi da yace idza kana al-amul muqbilu sunnat tasi'a idan shekara ta zagayo zami azumin 9 ga wata yahtamilu al-amrayni ana iya fassara shi da ɗayan biyu cewa ko dai yana nufin zami 9 da 10 ko kuma zamu dawo da namu 9 dan kai ya zama rana ɗaya muke yi da su yace wannan fassarar wani malami ne fatuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabla an yatabayyana lana muradu sai manzon Allah ya rasu kafin abin da yake nufi da wannan magana ta bayyana a aikace fa kana lihtiyatu sai zama abin da zai fi zama wato taka tsantsan siyamal yawmayni ma'an ai azumin ranakun guda biyu a tare wat tariqatu allati zakarnaha amma dai hanyar da muka ambata aswabu insha Allah tafi inganci in Allah ya so inji ibnu al-qayyim babu shakka wannan shi ma fassara ce wacce take tana nuna dukka wajen fiqhun wanda yayi ta amma dai kamar da ya ambata yin azumin 9 da 10 ga watan shi yafi insha Allah ba yin azumin 9 da 10 da 11 ba 9 da 10 shi yafi in kuma za a yi daya kadai to yin shira na 10 din insha Allah shi yafi fa kana lihtiyatu sai ce wa majmu'u hadith ibnu abbasin alaiha tadullu domin hadisan ibnu abbasin idan ka hada su gaba daya abinda suke nunawa kenan li anna qawluhu fi hadisi ahmada khaliful yahuda wa sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu domin hadisin imamu ahmad da yake cewa ku saba ma yahudawa ku azumi daya kafin ashura ko daya bayan ashura wannan dai shine shazin nan dai da ake ta kara fada wa qawluhu da fadin sa fi hadisi tirmidhi a riwayat tirmidhi cewa umirna bi siyami ashura yawmal ashir an ce mi azumin ashura ranar 10 ga wata kaga wancan hadisin yace a hada da rana kafin shi sai da 9 da 10 kenan yubayyinu sihhatat tariqati allati salaknaha wadannan hadisan suna bayyana ingancin hanyar da muka bi a bisa farlancin in aka istiradin cewa wannan riwaya ingantacciya ne da sai hanyar da ya bi tafi inganci amma a bisa tabbacin rashin ingancin wannan ƙari na yawan ba'dahu kaga hanyar wanda suka ce ai azumin 9 da 10 ta fi tashi inganci kenan dan shi ma ya ce wa aktharul ahadisi mene yace alaiha ko wa alaihi aktharul ahadis akan wannan tafarki mafi yawan hadisi suke yubayyinu sihhatat tariqati allati salaknaha wallahu a'lam to kun ji jama'a ya gama tattaunawar dogon tattaunawa da yayi akan matsalar da ya tumbuko dangane da ainihin wato iskalat da yace akwai matsaloli game da cewa azumin ashura sunna ne tun daga inda yake cewa tun daga can inda yake cewa wa qadis tashkala ba'dun nasi hadha wajen shafi na wajen shafi 10-11 yana ta magana guda saboda katin ya ishe shi na na'am na'am to mas'alar azumin asabar zan yi rifarin yan uwa zuwa ga kasadin asabar da malam Albani yayi azumin asabar na daya kenan na biyu kuma anan a cikin katin iktida'ul da muke da safi
bayan ita na lambar kasa din ba mun yi maganganu masu tsayi akan azumin asabar. Conclusion din shine azumin asabar da yana nan a matsayin bai halasta ba sai in farali ne, amma yana iya halasta a ɗayan sura guda biyu, shine farilla ramadana kenan, ko ramuwarta, ko rantsuwa, ko wata kafara, ko nazar, duk waɗannan suna iya halasta shi. Ko kuma idan an yi shi tare da juma'a, wannan shi ma ya tabbata, amma wannan mala albani namu bai yadda da wannan, amma ni na yadda da wannan kuma gaskiya ba, saboda yana iya hada hadisan shi ne cewa idan mutum yayi azumin ranar juma'a gobe zai asabar, to wannan ya fadar da magana farlancin asabar cewa kar a yi ta sai farilla, domin kamar yadda wani hadisi ya ce kada a yi ta sai farilla, wani hadisi kuma ya ce kar a yi juma'a sai da asabar, ko juma'a da alhamis. Akwai babban ɗalibi daga cikin makaranta albani, shine na manta sunan shi, wani mutum a ƙasar kwai, littafin yana nan a nan sama, ya ba hadisan ya tattake cewa lalle lalle wannan ma wajihi ne karabe, domin kamar yadda wancan yake da nassi qat'i na istisna'in da manzo Allah ya haka, wannan ma yake da shi, ɗayan su laysa aula min al-akhir, dole a dauke su duka guda biyu. Kenan mutum zai yi azumin asabar idan yayi azumin juma'a, kamar yadda zai yi azumin juma'a idan yayi azumin alhamis. Amma shi mala albani Nasiruddin da mala albani Muhammad Awal, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su, sun tafi ne akan cewa azumin juma'a da asabar mutlaki ne, kamar yadda akwai alhamis da juma'a, juma'a da asabar, wancan kuma ya ce asabar faufau, to da haka ya rage hadda asabar, ya zama hamlul mutlaq alal muqayyad. Wannan za a yi haka ne idan da ba za a iya hada su ba. Mun karanta maganganun suna nan da yawa, kuma shi ma zai yi wannan magana anan gaba kaɗan, suna nan anan gaba kaɗan, karatu kwaya ɗaya ko biyu. Abinda kullum muke faɗa jama'a, mutane su gane wannan mas'ala ce ijtihadiyya, babu wani rikici a kanta, a cikin fiqhu ne, a cikin masail ne na fiqhiyya, ba ta iya zama dalilin wani fitana a cikin asalin addinin da Allah ya saukar. Ba irin da mutanen mu suke daukanta da mugun zafi tsakanin masu cewa eh da masu cewa a'a ba, har ka daina gaisawa dan uwanka ka dinga gaba da shi, ba haka bane. Ni ba na yin azumin asabar misali, dan na ga wani yana yi na dauka wannan dan bid'a ne, wannan kai ne dan bid'a, kai da ka dauki wannan, ko kuma ni ina ni wanda ban yi, in na ga wani yana yi in ce wannan zafin ka addini ne, duka ba haka bane. Akwai masail ijtihadiyya waɗanda tun talatala akwai rigingimu a kansu, wannan daga cikinsu. Mala albani da ka karanta a cikin tamamul minna da ya gama magana gaba daya, ya ce wannan shine abin da ya bayyana gare ni, idan gaskiya ne fa minallahi, idan ba gaskiya bane ya ce ina fata Allah ya gafarta mini, dan matsala ce ijtihadiyya. Kuma akwai malaman da suka goyi bayan kowace, kuma akwai abin da suka kalla suka goyi baya, akwai malaman ma da suka yi magana suka canza, suka yi magana suka canza, kamar Imam Ahmad. Dan haka idan mutum yayi azumi ranar juma'a zai iya goma shi da asabar, kamar yadda nassi ne wannan. Idan mutum bai azumin juma'a ba, bai azumin asabar ba, ko mun falalashi, wannan yana nan a matsayin annabi da kanshi ne ya hana yin azumin asabar, kuma kaga ya fitar daga matsalar wanda suke cewa AI sai in za a ware ne kawai, a ba warewa kadai ba, in dai ba na farilla bane, in kuma ba ka azumci jiyan shi ba ita ce juma'a, domin yanzu nan kana yin azumin asabar ne taba'al lil juma'a, domin wannan nasin cewa yake la tasumu yawma sabti illa fi maftarida alaykum, wannan kuma yace la tasumu yawmal juma'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, to al yawmul ladhi ba'dahu huwa as-sabt qat'an. Kenan in ka azumci juma'a gobe kai asabar, to kana yin shi ne saboda kai juma'a, kamar yadda in kai alhamis zaka yin juma'a saboda kai alhamis, to haka idan baka idan ka wayi gari kai asabar ne, ba za kai azumin asabar ba, ko mun falalashi inda baka yi najewa. Wannan sune suwar din da azumin asabar yake halasta a ainihin mustahabi, wallahu ta'ala a'lam. Mas'ala tana nan a nan gaba, shi da kanshi zaka ji yana daga cikin malaman da suka yi dabdala a kanta a nan, da kuma a littafin shi na ainihin wato sharhin sunan na abun nan ma'alim mai sunan shi Abu Dauda, sharhin sunan na Abu Dauda, wanda menene sunan shi, Tadhibu Sunan, zaka ga a can ma yayi magana, sannan kafin shi Nawawi yayi magana, ga sunan dai malamai da dama sannan kuma ga maganganun Malam Albani Nasiruddin a cikin Tamamul Minna da a cikin silsilar Sahiha da makamantansu, waɗanda kawai zaka nemi kai ma hujumi, in ma hujumi ne na raddi, sune wanda suke cewa hadisin bai tabbata ba. Hadisi kam ya tabbata kaman hasken rana, hadisin ainihin Ahlus Sama ya tabbata kaman hasken rana game da azumin Asabar da haramcin shi idan ba farilla bane. To waɗanda suka yi wannan magana sune in ma akwai wanda za a kyara, to sune za a kyare su. Suma idan ijtihadin su ne take da su akan wannan, wata matsala ce da ban ita ma, da gaske ne mushahidai ne suna da yancin su ijtihadi haka. Wallahu ta'ala a'lam. A to ai nassin hadisin bai ce an hana asabar ne kadai ba ita, ya ce ne sai in farilla, nassi ne wannan, kamar yadda wancan kuma ya ce sai in an hada ta. Da annabi yana so ya faɗi asabar yadda ya faɗi juma'a, sai ya ce kada ku yi azumin asabar sai in kun yi juma'a ko lahadi, kamar yadda ya faɗa game da juma'a ya ce sai kun yi alhamis ko juma'a. Kaga ita juma'a yayi bayani akan ta ne gwama ta da rana kafin ita ko bayan ita, ita kuma asabar yayi magana akan nau'iyar azumin sai in na farilla, wanda duk zai faɗo wani istisna'i daban wanda ba wannan ba, to kamar yana wa annabi istidraki ne. Wannan kuma magana ce mai hadari gare shi wanda yake faɗa haka, magana ce mai hadari. Na'am. Babu karo. Eh, kware kuwa sosai kuwa. Dan wanda ma yayi azumin yawa yi gari da azumin juma'a bai alhamis ba, mai manzo Allah ya ce mishi ya karya haka, kawai ya ce mishi ba zai yiwu ba tunda dai baka yi jiya ba, kuma ba yi da niyyar yi gobe, ka yi jiya ya ce a za ka yi gobe, ya ce to ka karya. Wanda zai azumin wannan asabar din, mun faɗi wannan ana yi, wanda zai azumin asabar bayan yayi juma'a, yanzu shi ma farilla ne yake yi, ko mun gane ba azumin nafila yake ba, yanzu farilla ne taba'al lil juma'a, saboda annabi ya ce mishi lalle yayi. So da haka babu wani karo a cikin hadisan, babu. Amma fa wannan fa ba zo da sai ka dauka ba, it's a very free world, ba sai ka dauka wannan ba, in bai maka ba duk abin da gara maka dauka, in ka mutu ka san bayanin da za ka yi, kawai shikenan. Na san wannan yana wa mutane kunci, ko wani lokaci da muka kawo naka ta anan sai da haka ne ma ta da hayaniya. Eh, yanzu zai iya in suka zo haka za ka iya yi insha Allah. Taba'al lil juma'a kai. Eh, saboda ashura ne, saboda tasu ashura. Eh, okay, kana yin sa matsayin wannan mustahaban? A'a, to ai niyyar ta canza kuma. Niyyar ta canza. In dai kai juma'a ba kai alhamis ba, to dole kai azumi asabar. Taba'al lil juma'a wajibi ne wannan. Amma tasu'a da ashura suka zo a haka, to yanzu in za ka yi ashura a matsayin mustahabi, to annabi ya hana yin azumin mustahabi ranar asabar, sai ka hakura. Kware kuwa, kun ji abin da yake cewa idan kai azumin juma'a kana so ka hada da asabar, sai wani uzuri ya hana kai, sai ka rama. Kware kuwa, dan azumin wajibi ne, sai ka rama shi, wajibi ne. Abinda annabi ya ce kenan, in kai juma'a dole kai asabar, wannan umarnin wajibi ne, babu wanda ya rage mishi karfi. In aka ce yau juma'a 9 ga wata, gobe asabar 10 ga wata, kaga su azumin tasu'a da ashura mustahabbai ne, yin azumin juma'a kuma a hada da asabar wajibi ne. In kai juma'a dole ka hada da asabar, to yanzu wanne za ka yi, wanne ne kake so ka yi, juma'a hada da asabar, tasu'a da ashura? To ba a yin azumin ashura ranar asabar. Ji ba, in mutum ya iya sallamawa annabi kan shi ba, duk ba za ka ji wani nauyi a kai ba. Eh, na'am. Ta su a mustahabi ne kwarai. Eh, a'a, ba shi kenan ba. Akwai wi'a, akwai mazibi na ranakun, shi ne sunanta Alhamis, sunanta Juma'a, wannan kuma sunanta Asabar. kuma yin azumi a wannan ranakun yana iya yuwa ne kawai a jera su biyu haka idan na farilla ne farillar ramadana ko irin wannan farlancin na surar kai juma'a to dole annabi ya wajabta maka dole ka rada asuba amma in zaka yi su da surar zaka yi nafilfili ne kadara babu wata farala kawai zaka yi su da sunan nafila ne bi halasta ba ka fahimce ni to haka koda da wata farala bi halasta ba shine koda tasu'a da ashura ne ko kuma kamar yadda suke cewa idan ya zama kaman misali ranar arafa ne sai su hada da rana kafin shi dan su fita daga wannan kuncin duk wannan dabara ce mutane su sallama kansu ga manzo Allah kawai me yace ayi a tsaya iyana yace ba a yin azumin farilla amin azumin nafila ranar asabar sai dai farilla to akwai wata sura daya ta farilla bayan sura farillar ramadan ita ce wannan tana iya halasta ita da haka yanzu in kai su ba za ka yi wai niyya biyu nayi niyya juma'a da asabar tunda ya halasta na hada sannan kuma nayi combatant din su zuwa tasu'a da ashura sai dai ka bar su duka ba a yin tasu'a shi kadai sai ka bar su duka eh wanda kuma ya bar wannan hadisi ya tabbata wanda ya bar irin wannan surori na wato wasu ibadoji ihtiyatan dan bin dokokin manzo Allah Allah zai ba shi ladan su mal albani ta ya takhrijin sa cikin sahiha bazan yi ta lafazin sa ba lahadi ta ma babu kyau yes ai tin wani farilla baka yi wari ta ne babu kyau na nafila baka yi ranar lahadi in yazo amma wari ta ka dinga mata azumi na musamman shine babu kyau kace me neman nura riba da kun bari mu yi karatu wannan karatun an yi shi ba babu wani abu sabon ni in nazo ma yanzu bazan ƙara mishi wannan fashin bakin ba balan mai ba abin da yake ciki ko zan karanta ne ishara saboda mun yi shi bai kai wata shida ba kuma the same reaction mutane suke kuma lil asaf mutane ba sa komawa su kalli ka'idojin ko kuma su je su karanta abubuwan da kafin mu faɗi wannan magana mu karanta su suna tsayawa ne akan wata khalfiya ma'arifiya da suke da ita kawai ta da ilimi ko baya an san wannan stagnation din yawa littafin yana nan in Allah da zan dauko shi karamin littafi ne haka yana nan zan dauko mana shi insha Allah yana nan a nan sama dalibin albani ne yi shi ba wanne dan bid'a ko fandarare ba shi ya fito da wannan hakikar game da wannan masail din san babu wani abu a ciki kawai karin wani bayani ne wanda su ba su yi shi ba wannan kuma yau Allah san ma a cikin Zahrul Raud shi ma ya ishara zuwa ga wannan so ba wai magana ce wanda za a yi ta kuma ni kamar yadda nake ƙara fada wallahi ni ban ce sai kwaye da wannan ba sai ka yarda ba ka yarda da abin da kai da shi amma dai ka dauka wannan ma akwai mahallin ka je ka bincika mas'ala ce ta karatu ba ra'ayi bane ba wai da ka aka fade shi ba koda wani ya gamsu da shi kai baka gamsuwa to kai zama dalilin fitina saboda masail ijtihadiyya jama'a bai dace su zama masail na fitina cikin musulmai ba abin da zai zama dalilin fitina shine in aka saba aqida to nan fa an raba jiha kenan ma'ana wannan musulmi ne wannan dan shi'a wannan musulmi ne wannan sufi ne to wannan akwai wani rigima a aqidance amma kawai dan wani ya dauki wata fatawa wani kuma ya ga ba zai iya daukan ta ba da san zuciya yake daukan ta ba ya dauke ta ne bisa abin da ya bayyana mishi na ilimi ko abin da aka karantar da shi ko wannan ba yi da lama shana babu rikici akai babu zargi malam abaji kana da magana yanzu na'am na'am ai shi tasu'a ba a yin shi kadai shi in har za a yi guda ɗaya to ashura ake yes idan yayi azumin alhamis sai dai ya hada shi da juma'a irin wannan a matsayin nafila kawai ga magarin nafila ya hada alhamis da juma'a ashura shi ma ba farilla bane ashura suna ce mai karfi amma kuma in za ka yi kwaya ɗaya kawai kamar yadda muka ji anan sai dai ka yi shi ashuran ba tasu'a ba kamar in yi shi a wata sura a sura ya yi juma'a takwas ga watan muharram gobe kuma asabar tara ga watan muharram sai ƙara yin azumi alfa ok tara ga zulhijja takwas ga zulhijja ranar tarwiya ma'ana yana yin azumin wannan kwanakin ko wasu daga cikinsu sai kai azumin takwas ga wata zulhijja gobe tara arafa kuma asabar sai ka ƙara yin azumi in dai kai juma'a dama dole kai asabar din azumin kai azumi ne cikon na juma'a tiba'an dole ne kai shi in baka yi ba dole ka karya wancan ran da kake yi shi ba azumin arfa bane azumin juma'a kai hada da asabar jama'a ku bari mu dan wasu akwai ya tabbata marfu'an din wanda suka kawo shi marfu'i za a ce to sun ƙara wani karatu ne wanda wancan wadancan ba su fada ba ya zama akwai ƙari kenan ziyartu fika kuma makbula ce da haka sai Aisha wata ran sun fada shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran kuma sun fada kamar fata wasu kamar shi Abdullahi dan Umar dama shi ya roto daga Hafsa wata ran ya ce daga Hafsa daga manzo Allah wata ran kuma sai ya bada shi a matsayin fatawar kanshi yayi tabannin karatun kenan da haka ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ma sun bada fatawa wata rana sai suka fada a matsayin maganganun su shi yasa wasu suka ruwaito mauqufan wasu kuma suka aini rafa'a shi ya halasta idan mutum ya wajaba ne ma idan mutum bai san labarin an ga wata da dare ba daga san da ya ji labarin an ga wata bayan gari ya waye daga lokacin zai fara azumi sautar tarki shine irin wannan barin yin wani abu wanda aka hana shi ne a yi magana da malam nan yake yi jama'a tunda dai ɗalibai ne nan ku je ku karanta littafin bari a fito da shi kuwa ya photocopy sai ka hada da zaharar ɗinka ka je ka karanta ƙaramin littafi ne haka da iktida'u ko kasusuwan ne ba zan iya tuna lamba kasusuwan ba da kuma littafin tamamin mina na albani da sahiha duk suna nan bincike ne mai faɗi da zaka je ka hau labirari ka kwana biyu kana yin shi sai ka fito da naka kai ma wujahatu nazar din fasdun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam iftaru yawmi arafa bi arafa wa thabata anhu dhalika fi sahihaini daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai shan ruwa ranan arafa idan yana arafa duk da falala azumin arafa to wanda yake tsayuwa arafa mai aikin haji to shi yana shan ruwa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda uwar Ummul Fadl ko maman su Abdullahi dan Abbas ta kawo mishi ta bashi ta bayar da ainihin wato nono ne ko ruwa aka kawo mishi ya sha aka kawo mishi kuma ya sha kowa yana gani dan ana ta tunanin ko yana azumi ko baya yi sai aka mishi wannan kabaki na nono sai ya sha a filin Arafa kowa yana kallon shi warwiya anhu annahu naha an sawmi yawmi arafata bi arafa rawahu ahli sunan kuma an ruwaito cewa wai ya ma fada a aika da bakin sa ya hana yin azumin arafa a arafa rawahu ahli sunan rawahu anhu ahli sunan malamai masu as-sunan Abu Dawud kenan da kuma Ibnu Majah su suka ruwaito wannan da Imam Ahmad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai isnadin bai tabbata ba akwai wani mutum mai suna Mahdi al-Abadi al-Hijri wanda malamai suka ce la yu'raf malam Albani a cikin ad-da'ifa lamba ta 404 ya tabbata da raunin wannan isnadi a cewa bai tabbata ba wa qad dhukira li fitrihi bi arafa iddatu hikama an ambaci wa sahha anhu أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية يا تبت من ذن الله صلى الله عليه وسلم تشيوا ين أزمران أينهم واتو أرفا ينا سا كان كريو متن زنبان شيكرة دا توتي دا كما شيكرة دا ترقي واتو ود أكي تشيكي كينا dan kaga ai ana yin shi ne a ƙarshen wata shekara wato a watan da yake shine na ƙarke a lissafi ko wata na 10 na 12 idan an lissafa din daga Muharram zuwa Zulhijja shine watan abin nan aikin haji din to da shekarar ta gabace shi da kuma wanda ake ciki zakarahu muslim wa qad dhukira li fitrihi bi arafa iddatu hikamin an ambaci hikimomi da yawa me yasa yayi sha ruwa a arafa akwai hikimomi da yawa da aka ambata minha annahu aqwa ala du'a daga ciki aka ce wannan zai bashi karfin yin addu'a yana lokaci ne na yin addu'a tun daga zawalin rana har zuwa faduwarta za a tsaya ne ayi ta addu'a to yana da buƙatar ya zama yana cikin ƙarfin shi na abinci, yana da ainihin energy da zai wannan addu'ar. Wa minha, daga cikin hikimomin annal fitra fi safari afdalu fi fardis sawmi, cewa ai shan ruwa shi yafi falala fiye da yin azumin farilla ma ga matafi. Kuma mai aikin haji kowa matafi ne, dan wannan wurin da ake tsaye a Arafa ba garin su kowa bane. Dan haka tunda azumin farilla ma ana an fi so ka sha ruwa idan kana tafiya, ina kuma ga nafila, fa kaifa bi naflihi. Wa minha anna dhalika al-yawm kana yawm al-jum'a, wasu kuma suka ce saboda aikin hajin da shi manzon Allah yayi na ban kwana din ya faru ne Arafat ta fado juma'a ne, Arafat da aka yi a aikin hajin ban kwana ran juma'a ce. Wa qadnaha an ifradihi bis-sawm, kuma juma'a ya riga ya hana a kemance ta da azumi, kuma washe gari ranan menene, ranan sallah ne, ba a azumi kuma a safar ce. Allah shi kyauta. Fa ahabba an yaran nasa fitrahu, sai yayi fatan mutane su ganshi yana shan ruwa fihi a wannan rana, ta akidan dan ya karfafa li nahyi an taksisihi bis-sawmi, akan hani da yayi na a kebance juma'a da azumi. Wa in kana sawmuhu likaunihi yawma arafa la yawma juma'a, koda kuwa azumin da zai mishi saboda arfa ne ba dan juma'a ba, ka ji magana, dan wasu suna cewa to ai arfa akwai falala gafarta zunuban shekara biyu bai kamata a bata dan juma'a ba, to ka ji, nace a saboda ai in za a yi dan arfa ne to kuma ranar juma'a ce, kuma juma'a ba azumi, kuma juma'a ita take da asalin ranar arfa faduwa ta yi, hukuncin asali na ranar ne kafin hukuncin wani abu da ya fado a ranar. Kuma gane su ranakun sunayen juma'a, litinin, talata su ne asalin mazubin ranakun, duk wani abu shigowa ciki yake su ne asalin buhunan da ake magana akai, hukuncin kuma yana shafan abin da ke cikin su ne. Ma'ana in aka ce ga irin rana kaza ba a yin kaza, ko da wani abu ya keto ranar ba za a yi ba. Kuma dukkanmu mun yarda, duk masu maganganu akan wannan sun yarda cewa ba a azumi ayyamut tashrik, ranar goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ba a azumi, ba a azumi ranar ƙaramar sallah, ba a azumi ranar ainihin babbar sallah ɗaya farkon ranakun abin nan ɗin kenan alhajjul akbar. Kowa ya yarda kowace rana suka faɗo, kowa ya yarda ba a yi. Za ka ba wanda zai ce saboda ya saba azumin litinin da alhamis, ko ya saba azumi ya sumu yawman wa yaftiru yawman, ya ce to yau sallah, sallah ƙarama amma ta faɗo ranar litinin, ya ce shi sai azumi, babu wanda yake fara wannan karambanin, baya zuwa ma cikin tunanin masu hankali. To me yasa game da asabar mutane suka tsane ta, shine magana, me yasa mutane suka tsani wannan hadisin na asabar, ya kamata a bincike wannan. Kawai mutane ne suka same gaba da tsana, suka ke sun riga suna da wani mindset da suka riga suka lissafa wa kansu, sai suka ji wata magana da ba irin lissafin da suka yi ba, shine sai suka yi turjiya, sai suka so su resisting, ya za a yi su baude, ya za a yi su lankwashe, ya za a yi su murde hadisin, duk irin wannan ne. Da haka wannan mas'ala jama'a haka take insha Allah, irin mas'ala da zai zo nan gaba za mu ji ta ita ma, mas'alar la'tikafa illa fil masajidi salasa, me yasa mutane suka tsane shi ma wannan hadisi, ita ma tsana ce kawai. Za mu zo mu ji insha Allah daga silsilar sahiha ta Albani game da shi wancan, amma wannan kamar yadda na faɗi insha Allah ba za mu sake tautology akan shi ba. Wanda yake so ya je ya tambayi su malam Jibrin me lambar kasad din da aka yi a wajen kasad biyu ko uku a iftida'u, sannan ya nemo kasad din da aka sa wa suna azumin asabar. Wannan mai saurare ne kenan, in mai karatu ne kuma ga littafin nan gashi nan gasu. Malai ya ci gaba da cewa wa kana shaykhuna rahimahullahu yasluku maslakan akhara, malaminmu Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi ya kasance yana aiki yana bin wani tafarki wajen hada hadisan kamar yadda ya ambace shi a cikin iktida'u daidai inda muka yi wannan karatun. Wa huwa annahu yawmu idin li ahli arafa lijtima'ihim fihi, yace idi ne ga waɗanda suke aikin haji a arafa, kajtima'in nasi yawmul aid, kamar yadda mutane suke haduwa ranar sallah karama ko babba. Wa hadha lijtima'u yahtassu biman bi arafa duna ahli al-afaq, wannan taron yake banci waɗanda suka hau arfa ne banda mutanen sauran garuruwa. To dan haka annabi kuma ya hana azumi ranar idi anan sallah babba da sallah karama, to idin ko ina kenan ya shafi lokaci, idin Arafa kuma ya shafi wurin ne sai wanda yake wurin ne sannan wannan hukuncin ya hukunta shi kala wa kad ashara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila hadha fil hadithi alladhi rawahu ahli sunan yawm arafa wa yawm nahari wa ayyami mina iduna ahlul islami ahlul islami ko ya yace a cikin hadisin da al-imamu ainihin wato Tirmidhi kenan ya fitar da shi wannan riwaya Tirmidhi ce da al-imamu Nasa'i da isnadi wanda yake malamai sun sahaha shi cewa rana Arafa da ranar yankan dabba 10 ga wata kenan da kwanakin mina 11 12 13 iduna ahlul islam ranakun bukukuwa ne gare mu mu musulmai haka suke a jere tun daga 9 da 10 da 11 da 12 da 13 ga watan Zulhijja waɗannan kwanaki ne gaba ɗayan su ba a yin azumi amma na farkon su ana yin azumi su waye suke yi waɗanda ba sa wannan wurin da ake yin bikin domin in ba anan ba ba a yin wani taro ba a yin wani taro amma a sauran ranakun fa ana yin tarurruka za a yi sallar idi a ko ina su kuma waɗannan ma ba za su yi ba dan mutanen da suke mash'ari ba sa sallar idi ya kamata mu san wannan daga cikin kuskuren da alade suke yi ranan 10 ga wata sai mutum ya ruga da gudu cikin garin Makka ya je sallar idi waye saka wannan zangayi ne annabi bai je haka ba sallar idi ba ta kan mutumin da ke yake zaman mina a wannan ranar farko din ba ta kan shi ya riga yayi nashi abin da ke kan shi shine zuwa jifa a jamarat shine ke kan shi bayan rana ta yi zawali da sauran abubuwan da zai yi in bai yanka ba yayi in bai ifada ba yaje da sauransu zamu zo bayani din insha Allah a gaba kadan idan ya kai mu kitabul hajj wa ma'lumun anna kaunahu aidan huwa li ahli zalika aljam yace abu ne sananne cewa kasancewar shi idi to idi ne ga waɗanda suke a wurin wannan taron lijtima'ihim fihi saboda taruwar su a wajen wallahu a'lam Allah yafi sanin daidai da jama'a kun ji wannan kenan insha Allah to gashi zai ce fasdun wannan ma shine karatu din kaya Allah ya sa mu dace bari mu kwana anan kawai dai akwai sauran lokuta amma dai abun sai a hankali eh mas'ala ce wadda ta gagaru kundila tun bayo ba ana ta maganganu akai zamu tashi insha Allah fasdun wa qadru ya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusumu sabta wal ahada katiran يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى سمتاش أنا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة